This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin 18 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanun labaran duniya.
To, hawan shugaban Amurka Joe Biden ya fara wani bulaguro mai cike da tarihi a Brazil jiya Lahadi, inda ya zama shugaban Amurka mai ci na farko da ya rike gandun dajin Amazon. Shugabannin kasashen Najeriya da India sun yi alƙawarin ƙarfafa alaƙa a fannin tsaron teku da kuma yaƙi da ta'addanci a wata gana da suka yi a jiya Lahadi. Haka kuma aikiwa hukumomi a Gabon sun ce masu kaɗa ƙuri'a sun amince da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar, tare da shekara guda bayan da sojoji suka hamɓar da shugaban ƙasar da ya daɗe a kan mulki.
Karin labaran kenan. A ɓangaren rahotannin za ku ji yadda ƙalubalen tsaro a Najeriya ke ci gaba da zama alaƙaƙai ga al'ummomi, musamman ma a yankin arewa maso yammacin ƙasar, inda 'yan bindiga ke ci gaba da gasawa al'ummar yankin Gujiya a hannu.
Zuwa sati biyu haka, babu sahiyar da mutanen nan ba su kashe muna ko su dokan muna ko su ƙone muna kayan gona.
Haka zalika, muna tafi da tattaunawa da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ICPC, Barista Musa Adamu Aliyu, dangane da batun matsalar cin hanci da rashawa da ta zama ruwan dare a Najeriya, har ma da irin nasarorin da hukumar tasa take samu.
Kuma duk waɗanda muke gabatarwa a gaban kotun mutane ne bincike ya tabbatar da cewa zargi ya yi ƙarfi a kan su.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. To, amma da farko ga kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya fara wani bulaguro mai cike da tarihi a Brazil jiya Lahadi, inda ya zama shugaban Amurka mai ci na farko da ya rike gandun dajin Amazon. Don bikin abin da Fadar White House ta kira tarihin da zai bari kan yaƙi da sauyin yanayi, inda ya kwatanta shi ta fuskar tattalin arziki tsakanin ƙasashe ta hanyar samar da tsabtataccen makamashi a duniya. Biden ya sauka a Manaus, babban birnin jihar Amazonas, inda dajin mafi girma na duniya yake. Biden ya sanar da cewa ƙarƙashin gwamnatinsa, Amurka ta zarce burinta na samar da dala biliyan 11 a kowace shekara a fannin samar da tallafin yanayi na ƙasa da ƙasa a shekarar 2024. Wani muhimmin ɓangare na yaƙi da sauyin yanayi da ƙasashen kudancin duniya suka yi fafutukan nema. Yaƙin kare duniyarmu a zahiri yaƙi ne da ɗan adam zai ci gaba da yi shekaru masu zuwa. Yana iya zama kawai barazana ga dukkan al'ummomi da kuma dukkan bil'adama, in ji Biden. An gabatar da jawabin ne a wani gidan tarihi a Manaus don murna ga dajin Amazon da kuma nau'in halittun da ke can. A ɗaya ɓangaren kuma, biyu daga cikin waɗanda shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓa, mai gabatar da shirye-shiryen talabijin na Fox News Pete Hegis don zama sakataren tsaro da kuma tsohon ɗan majalisa Matt Gaetz a matsayin babban lauya, ta ƙaddama kan lalata ka iya yin barazana ga amincewar majalisar dattawa wajen tantance su yi aiki a majalisar ministocin Trump. Hegseth, mai shekaru 44, ya biya wata mata da ta zarge shi da yin lalata da ita a shekarar 2017 wasu kuɗaɗe da ba a bayyana adadinsu ba, domin kauce barazana abin da yake kallo a matsayin ikirarin da ba shi da tushe balle makama. Kamar yadda lauyansa Tim Palotto ya shaida a kafar yaɗa labaran Amurka a ƙarshen mako. Gaetz, mai shekaru 42, ya yi murabus ba zato ba tsammani a makon da ya gabata daga majalisar wakilai, ana dab da ƙarshen wa'adinsa na huɗu na shekaru biyu, kwanaki kaɗan gabanin kwamitin ɗa'a na majalisar ya kusa kammala bincikensa kan ko ya yi lalata da wata matashiya mai shekaru 17 da kuma zargin yin mu'amala da miyagun ƙwayoyi ba bisa ƙa'ida ba. Wasu 'yan majalisar sun bayyana Gaetz yana nuna hotunan mata tsirara a zauren majalisar. Shugabannin kasashen Najeriya da India sun yi alƙawarin ƙarfafa alaƙa a fannin tsaron teku da kuma yaƙi da ta'addanci a wani taro da suka yi a jiya Lahadi, inda suka kuma amince da ƙarin tallafi ga kasashen kudancin duniya. A ziyararsa ta farko a Najeriya, shugaban ƙasar Bola Tinubu ya karɓi baƙuncin Firaministan ƙasar India Narendra Modi a babban birnin tarayya, inda dukkanin su bi suka yi magana kan wani sabon babi na dangantakar abokantaka da suka shafi tsaro da makamashi da fasaha da kasuwanci da kuma ayyukan ci gaba. Modi ya sha daukar India a matsayin muryar yankin kudancin duniya, kungiyar kasashen da ake dauka a matsayin kasashe masu tasowa ciki har da Najeriya, amma kuma sun hada da kasar China da wasu kasashe masu arziki na yankin fasha. Labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gaba kaɗan a cikin shirin Sarfili zai dawo da ƙarshen labaran. Amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu jihar Zamfara a Najeriya, inda kalubalen tsaro ke ci gaba da zama babban matsala da ke addabar al'ummomi musamman a yankin arewa maso yammacin ƙasar, inda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karansu ba babbaka ta cin zarafin mutane yadda suka ga dama, inda ɗan tsakanin nan suka bullo da wani sabon salo na ƙona amfanin gona. Kada in ja ku da nisa ga Abdulrazak Bello kauna da cikakken rahoto.
Mazauna yankunan karkara a jihar Zamfara, musamman inda ke bakin bodar jihar Zamfara da jihar Kebbi, sun koka tare da neman daukin jami'ai kan barnar da suka ce 'yan bindiga na yi musu ta hanyar kone amfanin gonar da suka noma, inda suka ce 'yan bindigan na bi gonakin su ne suna cinnawa waken soya da dawa wuta suna konewa kurmus. Alhaji Aliyu Chairman shine shugaban 'yan bangar yankin farar ruwa ke gundumar dan kurmi a karamar kwan mulkin Maru ta jihar Zamfara, ya ce 'yan bindigar sun yi gayya ne ta mutanen su domin kawai su lalata amfanin gonar da al'umma suka noma da kuma kama manoma, suna aza musu kuɗin fansa tare da aza musu yankuna diyan biya muddin suna son zaman lafiya.
Zuwa sati biyu haka babu sahiyar da mutanen nan ba su kashe mu na ko su dokan mu na ko su kone mana kayan gona. Sun zo suna sa mu da wuta da waken suya. Mun hito mashin 30 to kuma yau ga su sun kama ta ko wutar.
Yace yankin nasu da ya kunshi ƙauyukan Zargada da Fararuwa da Dangodabe da sauran ƙauyukan da suna makwabtaka ne da garuruwan Unashe da Wasago na jihar Kebbi, wanda a cewar shi hakan ne yasa suke samun matsalar zuwan jami'an tsaro domin kai musu dauki a yankin nasu. Shi kuwa wani manomi da ke yankin Wanke a karamar kwan mulkin Gusau cewa ya zama wajibi su miƙa waya su kuma yi biyayya ga 'yan bindigar, ganin yadda yankin nasu ya zama wani saniyar wari a Najeriya, domin a cewar shi ba sa samun wani dauki ko wani agaji daga bangaren jami'an tsaro ko gwamnati muddin suka samu harin na 'yan bindiga.
A takaice kai mu haka babba a Najeriya muke bayanu, za a zo aza muku kuɗi ba shan ruwa ba gita da gaba dole ne sai kun ba da su, in dai har kuna son kuɗi da kayan gona ko abincin ku da sauran 'yan abubuwa na harkokin ku, don yanzu akalla akwai gari kusan ya kai 10 wanda an kasara mai kuɗi, akwai mai miliyan 3, akwai mai miliyan 6, akwai mai miliyan 7, akwai har mai miliyan 10, akwai kuma dole duk an tattara su kun ba da su dole.
To sai dai Mustapha Jafar Kaura, babban mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Zamfara kan hulɗa da kafafen yaɗa labarai, ya ce gwamnatin jihar Zamfara na kokari matuƙa ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar.
Gwamnatin jihar Zamfara ta ba ta harkar tsaro muhimmanci kwarai da gaske. Gwamnatin nan ta ba ɗan jiha ta ba talaka damar ya kare kanshi gwargwadon duk yadda ya ji yana iyawa. A sanadiyar da haka ne gwamnatin ba ta sulhu ko wani sasanci da barayi. Na biyu kuma ta kirkiro da waɗannan 'yan askarawa waɗanda suke cikin garuruwa kuma ta ƙarfafa ainihin 'yan sa kai.
Tuni dai mai magana da yawon rundunar sojin saman Najeriya Air Commodore Olusola Akinboyewa a cikin wata sanarwa da fitar, ya ce sojin saman Najeriya da ke aiki a ƙarshen sabon rundunar yaƙi da 'yan bindiga a shi arewa maso yammacin ƙasar da ake kira Operation Fansar Yamma da soma wa fatattakar 'yan bindigar da ke jihar Zamfara da ma wasu yankunan da ke cikin arewa maso yammacin ƙasar a ƙarƙashin wani shiri na yaƙi da 'yan bindiga da suka yi wa lakabi da suna farautar mujiya. Matsalar tsaro da ake fama da ita a sassan Najeriya musamman a yankin arewa maso yammacin kasar ya zama wani abun alaƙai ga al'umma da kuma mahukuntan kasar, la'akari da yadda al'umma ke kokawa su kuma mahukuntan kasar na cewa ana samun nasara wajen magance matsalar. Abdulrazak Bello Kaura, sashen Hausa na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
An gaida Abdulrazak Bello Kaura, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Kungiyar Hezbollah da ke dauke da makamai ta kasar Laban ta tabbatar da mutuwar shugaban hulɗa da manema labarai Muhammad Afif a wani harin da Isra'ila ta kai kan wani gini da ke tsakiyar birnin Beirut a ranar Lahadi. Ba kasafai Isra'ila ke kaiwa wasu manyan jami'an kungiyar Hezbollah da ba sa taka watar wasu soja ba, kuma hare-haren da take kaiwa ta sama ya fi kaiwa a yankunan kudancin Beirut inda kungiyar ke da ƙarfi. Sojojin Isra'ila waɗanda tun farko suka ƙi cewa komai sun fitar da wata sanarwa da yammacin jiya Lahadi, inda suka ce sun kashe Afif. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Labanan ta ce harin ya yi sanadin mutuwar mutum guda tare da jikkata wasu uku. Hukumomi a gaban sun ce masu kada ƙuri'a sun amince da sabon kundin tsarin mulkin kasar fiye da shekara guda bayan da wasu sojoji suka hamɓar da shugaban kasar da ya dade yana mulkin kasar tare da kwace mulki a kasar da ke tsakiyar Afirka mai arzikin man fetur. Sama da kashi 91 cikin 100 na masu kada ƙuri'a ne suka amince da sabon kundin tsarin mulkin a zaben raba gardama da aka gudanar a ranar Asabar, inji ministan harkokin cikin gida na Gabon, Haman Imongold. A wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na kasar. Ya ƙara da cewa an kiyasta kashi 53.5 cikin 100. Daftarin tsarin mulkin wanda ya bada shawarar sauye-sauye masu yawa da za su iya hana mulkin mallaka da miƙa mulki wanda ke buƙatar sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada kafin a amince da shi. Da ƙarshe a wani babban sauyi shugaban Amurka Joe Biden a karan farko ya baiwa Ukraine izinin amfani da makamai masu linzayi masu cin dogon zango da Amurka ta kera domin har ba su cikin ƙasar Rasha kamar yadda kafofin yaɗa labaran Amurka suka bayyana. Wannan hukunci na zuwa ne watanni biyu kafin Biden ya bar office kuma gabanin rantsa da zaɓen shugaban ƙasar Donald Trump. Shugaban ƙasar mai jiran gado ya bayyana shakku kan ci gaba da goyon bayan da Amurka ke baiwa gwamnatin Kiev. Ya kuma yi ikirarin ba tare da bayar da cikakken bayani ba cewa zai kawo ƙarshen yakin da Rasha ta kwashe watanni 33 tana yi kan Ukraine kafin ya hau mulki. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kwashe watanni yana matsawa Amurka da ta amince da yin amfani da makamai masu linzayi masu cin dogon zango da aka fi sani da Army Tactical Missile System domin daƙile ci gaba da hare-haren Moscow da ke ci gaba da yi na kai hare-hare ta sama da ƙasa. A gabashin Ukraine.
Sarti da hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma Adalla, yanzu kuma sai batun cin hanci da rashawa da kan kasance ta waya ga cigaban tattalin arzikin kowace irin ƙasa a duniya, wanda hakan ya sa ƙasashe da suka ci gaba a duniya ba sa ɗaukar batun da wasa. A kasar Sin wato China, akan kashe mutum har lahira bisa laifin cin hanci da rashawa ko mun girmansa a gwamnati. A tattaunawar mu ta wayar tarho, shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya, ICPC, Barista Musa Adamu Aliyu, ya ce hukumar sa na iya yin ta wajen yaki da cin hanci da rashawa a kasar, kuma ana samun nasarori da ma sauran batutuwa.
Ita wannan hukuma tana da wato nauyi da aka dora mata, doka tsura mata na farko shine ta yanda za ta hana wato yin cin hanci da rashawa a ma'aikatan gwamnati. Sannan na biyu, idan aka samu aikata shi wannan laifi ta yi bincike da kuma gurfana da waɗanda ake zargi a gaban kotu. Sannan kuma tana da kuma wani nauyi na ƙoƙarin wayar da kan mutane wajen illa yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yin gangamin mutane domin yaƙi wannan. So idan muka fara da maganar ƙoƙarin hana shi wannan cin hanci da rashawa, akwai hanyoyi guda biyu zuwa uku da muke amfani da shi. Na farko shine mukan duba wato yanda al'amuran gwamnati suke tafiya a ofisoshi, wani irin kamar tsarurruka ne wanda suke wannan ofisoshi, kuma tsarurrukan da muka kalli su ana suna iya bada dama a yi wato cin hanci da rashawa. So muka yi kokari mu yi wa shugabannin wayannan ma'aikatu mu ba su shawara cewa abu kaza kaza da muka gani muna so a daina ko kuma ga abin da muke gani ya kamata a yi domin a hana aukuwar cin hanci da rashawa. Shi muke kira system study and review a Turanci, wanda daga wannan lokacin da na zo zuwa yanzu na san cewa mun yi irin wannan kamar kusan so 27 a ma'aikatu daban-daban domin mu duba maka wayannan matsaloli, inda kuma akwai wanda muka gano kuma muka yi wa shugabanni wato bayani da yanzu akwai ma'aikatar da muka tsawa wasu daga cikin ma'aikatan wannan kuri sun karkatar da wannan kuɗin zuwa aljihunsu. Kuma dalilin wannan bincike da muke na duba matsalolin muka kano wanda a yanzu aka mara ƙoƙarin gurbana da su a gaban kotu domin sun karkatar da kuɗin da ba nasu ba a cikin aljihunsu. To bayan nan kuma akwai abin da muke kira constituency advocacy project tracking. Shi kuma abin da muke mukan duba ma'aikatu ne ayyukan da ake na kwangila mu tabbatar cewa an yi su kamar yadda aka tsara. mun bibiya ayyuka kusan 1500 wanda muka tabbatar cewa nan ne a yi su da abin da ya kamata a cikin waɗannan ayyukan da muka bibiya wato in ba dan wannan abin da muka yi ba da kuma shi ta yi asarar kuɗi kusan sama da biliyan 10 wanda wannan abin da muka yi shi ya jawo cewa aka da wato da kace da wannan sannan akwai kuɗaɗe da muka kwato wato mun kwato kuɗi ya kai kusan biliyan 29 idan me sau zai iya tunawa a cikin watan September da Oktoba na wannan shekara na ya bayani cewa mun kwato kusan can sama da biliyan 20 a wasu sassa daban-daban na gwamnati a cikin kusan kasar wata daya wanda shi ma kuɗaɗe ne da muka gano waɗanda yake kuɗaɗen gwamnati ne amma ana kokarin a katakar da su da kuɗin da yake bada.
Kamar yadda ka faɗa kun kai wasu wato irin waɗannan cases da aka samu zuwa kotu inda haka ce kun samu yanke hukunci akan wasu da dama kamar 13 da ka faɗa. Kana ganin ana aiwatar da hukuncin da ya dace akan ma'aikata ko kuma ma duk waɗanda ake samu da irin waɗannan laifuffuka ta cin hanci da rashawa wasu sukan ga kamar ila waɗanda ake yanke ma hukuncin kamar irin waɗanda ba su da uwa a bakin murhu ne ila ya abun yake.
Muna iyakacin kokarin kuma duk waɗanda muke gabatowa a gaban kotun mutane ne bincike ya tabbatar da cewa zargi ya yi ƙarfi a kansu kuma ba mun ke shari'a ba ko ke shari'a mu a koshi ne mu gabatar da wanda ake tuhuma mu kuma gabatar da shi a gaban kotu wanda ya iya abin da muke yi.
Barista Musa Adamu Aliyu kenan shugaban hukumar ICTC a Najeriya a tattaunawarmu da shi ta wayar tarho. Sai a ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu domin jin ƙarshen tattaunawar. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka duk da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullun kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau za mu daura kan zargin dan fara fila a yankin Karu na jihar Nasarawa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin ciki da gaskiya yana karamar hukumar Karu dake jihar Nasarawa dake makwabtaka da Abuja. Inda ake samun yawan nafarar mutane wajen sayan filaye. Wasu lokutan akan samu fili ɗaya da mutum uku ko hudu kowanne ya ce nashi ne. Daga ƙarshe a ranta ya kotu a yi ta shari'a. Idan mutum yana da ƙarfin shari'a watakila ya samu haƙƙinsa. Irin abin da ya faru kenan ga Buhari Yunusa Kumuriya. Wanda ya shaida wannan fili a makon da ya gabata. Irin taƙaddamar da shi da abokansa suka tsinci kansu ciki. Lamarin da ya kai su ga shigar da ƙara kotun shari'a. Ga dai abin da lauyarsu Barista Richard Sanda ta shaida wa wannan fili.
Sun same ni ne akan shi Buhari. Buhari wai ya raka wani abokin shi ne ya je siyan fili. To shi ya ga wurin ya mai kuri shi ma sai ya taya wani. Sai ya ce ma shi dan da faran ki ne ya ce ma dan nan da faran akan shi yana son ya siya fili. Sai suka yi ciniki sai shi ya biya nashi. Da ranar da zai tafi filin sai kwashi abokanan shi sun mutari. Da abokin tafiyan shi second complainer din sai suka tafi land din su ma sun je sun ga ya zama kamar wakilin su kenan da suka gani filin su ma sun ce su ma suna so sai diba musu 100 by 100 each of them sai can daga baya ya sake da ya ce musu akwai wani 50 da yake nan just beside idan suna so da interest su kawo su kara kuɗi sai suka kara mishi kuɗi a kai so ya zama kamar ya ba su 100 by 100 guda biyu da land 50+. So what happened was da suka koma wurin after some time sun je su laying foundation digging foundation da suka koma after sun yi sai suka ga wani sun raising fence a wurin sai suka kira shi suka ce mishi to sun kuma gaskiya ba sa son wannan filin da don sun ga da alamu akwai rikici a bai saboda haka ya maida musu kuɗin su suka je suka yi mintunci sun je shi har gidan shi aka samu an yi meeting a gaban mutane akwai shaidu ya ce musu on record na akwai wani record din shi ranar ya ce shi zai biya su kuɗin su ya bi su su ba su dan lokaci kaɗan zai kira su tun lokacin kusan shekara kenan plus sai sake kiran su ba shi yasa suka zo suka same ni nace musu to shi kenan abin da ya musu cheating ne ya cheated them a gane?
Eh na gane.
So we can file a registrar complaint against them.
Yanzu Barista Rachel a wace kotu kuka shigar da wannan ƙarar ne?
Upper customary court aso where the land is under.
Okay, a nan yankin Karu ne?
Yes, yes.
To barista yanzu ne hali yake ciki a kotu
yanzu dai ya taken plea din shi ya taken plea ya ce he is not guilty amma kuma da aka sa a kotu ya zo da ubangidan shi Nasiru Soja sunan wani shi ma wancan shi ma land speculator ne Nasiru Soja ranar suka ga shi a kotu for the first time Nasiru ya ce wai shi mutumin abu inlon shi ne surukin shi ne yana auren yar uwar shi su yi hakuri zai kira su a yi suruhu Mace mutu suru a yana da kyau kuma akwai lada saboda su ba shi lokaci don ba shi opportunity mu ga ko za iya yin suruhu to sun ba shi lokaci har up to the next that the last adjourned da muka tafi muka tafi kotu suka ce wai har yanzu ya hakuri a daddaga miki kafa su za su biya to ina ga the last the first time the matter came up colleague na ita hold the money ka gane so abinda kace mun sun same ka sun ce mata wai sai hakuri ba san ma office din mu bane suke na case din idan haka ne sun yadda za su biya sun yadda za su biya to from that time da suka ce sun yadda za su biya kuma za a samu alzama don a san ya za a yi a biyan ba sake kiran su mukari da Buhari kuma ba sai kuma ranar da muka sake zuwa kotu that Monday on the 21st da muka tafi kotu lawyers ya sake approach shi in a way of vengeance that is still for issue in chamber ya tin shi wai ya zo ya gani hakuri ya ce wai they are willing to settle with us kuma out of court shi defendant din ya ga ma su tsari da cewa wai shi ya sa gida a kasuwa yana son ya fita da gidan ne ya biya su ma sun ce they are no longer interested in the land because the land seems to have a lot of controversy and issues and it's about a son land in Kumakoi about your moment in the kudin shi
To a bangaren wanda ake zargi da shirye wannan badakala Umar Garba Adahama mun fara ka muku martanin sa kan wannan zargi amma lokaci ya mana halin sa ga ci gaban tattaunawar
sun zargi ka da cewa kusan waɗannan filaye kamar da kai ake hada baki ake aka nemi damfare su ko aka damfare su akan waɗannan filaye gaba ɗaya ma dama filayen kamar na rikici ne wanda ke ka saba shiga ba a sani ba da an dauka kai mutumin kirki ne alhali kai harkar damfara kake yi
kana ji na
eh ina ji
a kannan na tare da su tsawon shekara 10 idan har ina wani abu wanda na damfara ko na zalunci to su suna sane da haka idan kuma ba na yi suna sane saboda sun aminta da ni na aminta da su muna harka na amana sukan zuwa gida na mu samu awa daya sama da haka muna tare da su kuma har yanzu zancen da muke da kai babu wani mutum da ya taba gani na yi wani harka na zalunci a sanadiyan su ne mani na fara zuwa kotu kuma annan ma da yake sun ne musu wulakanta na su tozarta ne in ba haka ba da farko sun kai magana human rights da suka kai magana human rights muka yi magana da su a September ne zuwa ending of February ina tunanin Allah shaida ne su duka sun riga sun sani akan haka na saka gira na a kasuwa dan in sayar in biya su Allah shaida ne yana ji kuma yana tsakanin mu duk abin da yake faruwa Allah yana gani ni ban yadda da zalunci ba dan ban taba ganin wanda ya zalunce ta riba ba kuma ni iyayena ba su koyi yadda da zalunci ba kuma ba su koya min zalunci ba kuma ni ban yadda akan harkan zalunci za a zama wani abu ban yadda ba
akwai abin da suka faɗa cewa da aka je kotu ma ka dau lawaya ka nuna gaba ɗaya ma ba taba yin wannan abun ba cewa duka ƙarya ne ma ba mu ganin filayen ba
to tunda magana dai tana kotu kuma suna da lauya sun dauki lauya lauyan su ne ma suka fara gabatar da shi sannan ni ma na dauki lauya magana kuma tana kotu kaga magana a kotu a yanzu ba zan iya ce maka wani abu akan magana da take kotu ba ko
yawa to shi kenan
yau kenan magana mun sun kai magana zuwa human rights suka ba da time zuwa ending of February kafin wannan lokacin ba mu wuce wata daya cikin na biyu ba sai suka kawo kara na kuma kotu
a cikin
shi ko da suka kawo kara na kotu a jiya ina ga jiya ne ko shekaran jiya muke kotu a shekaran jiya muna tare da su shi babana Buhari muna magana da shi shi yana sanar da duk wannan magana nace masa eh da abu ya faru amma dan Allah dan Annabi su hakuri ni ba zan yadda a ba su kan ci ba zan yadda a tozar sa su ba nace ni na dauki wannan abin kaddara ne jarabawa ce Allah ya daura mu amma nayi na saka girara a kasuwa in Allah da zan siyar in ba su kudin su to kulayen da zai amfane su domin ba zan yadda a wulakanta musu kudi ba mu kare katinta ne a aikin katinta yake wahala ya hada zufarsa sannan shi kanshi dahir dan kasuwa ne ba irin gogurmaya da wahala sannan babu wani wanda ne da na kudin sa
yanzu dai kai dai ya takeice ka shiga harkar fili ba harkar ka bace.
Na'am.
Eh ka shiga sana'ar kai mai addu'a ka ji ka koma kana harkar filaye kana har ma kyautan fili kake idan mutum ya kyautata maka kai dai dace kana addu'a ana ma alheri kai ma ka zama mai bada filaye baka ga kamar ka shiga aikin da ba ma naka ba.
To malam Nasu yanzu dai kan wannan magana bayanin nan da ne maka haka yake. Kuma na san a matsayinka na mai ilimi mai fasira za ka iya fahimtar wani abu akan wannan maganganu. Tunda aƙalla ba ƙasar ba mun kai shekara goma da su. In jami'i azzalimi ne ga zalunci shi ne harkata ga sun sani.
A ƙarshe Malam Umar Garba yanzu dai gidanka yana kasuwa za ka sayar kuma ka ba wa sauran mutane haƙoƙinsu kenan.
Lalle ni dai abin da na yi niyya kenan kuma Allah shi ne shaida wannan kuma sirri na ne ba dan ma dai ka kira ni. Na yadda saboda na maka kyakkyawan zato ba za a zama maka wannan abin da na boye a zuciyata ba.
To Allah ya kyauta. Barista Risal ta tabbatarwa da wannan shiri cewa wannan matsala ta zama ruwan dare a wannan yanki na Karu.
Barista Risal kuna samun irin wannan matsalolin a wannan yankin karamar hukumar Karu?
Sosai kuwa. Sosai sai ka ga an ruɗe mutane sama da biyar akwai musu da jini ɗaya a yi ta rikici su kuma da sun karɓi kuɗin advance sun zauna suna kallon ku. Don sun san ko an kai su kotu eh za su je su nemi beli. Za su je su yi belin kansu a yi ta jayayya kai ta kashe kuɗinka waɗansu har za su zo su give up. Su bar musu filin su yi Allah isa kai waɗansu kuma ka gane ai. Wanda suka insisting kuma in ka insisting ga matsa musu da yawa they will try to threaten your one or two things.
Wato saboda yankin yana kusa da cikin Abuja shi yasa ma yake da wannan irin rikicin ko.
Eh to haka dai a yi ta biyu ne mungin da ka tafi wani filan rabat. People that will just go in sun ga kawai land is standing they will just ask why ne wurin. They will try to find out a little history. Ko kuma they will enter the land to go why they go. In ka zo the way you su ga karfin ka. In sun ga sun fi karfin ka then they will put all their strength on you then na haka za su ka samu judgment. Kana ji kana kallon za a ci maka fili. It happens a lot within this jurisdiction, very, very well. I know a whole lot of people that are quite able to clear our non-jurisdiction. Kuma feeling to me.
Masu sauraro abin da ya sawo ake nan kan wannan batu da fatan wannan batu zai zama izina ga masu sayan filaye ko gonaki. Tare da tabbatar cewa ana sa lauya don kauce fadawa hannun ɓata gani. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Adamiyar Hikaya. Misal fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Da haka kuma muka zo gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya fara wani bulaguro mai cike da tarihi a Brazil jiya Lahadi, inda ya zama shugaban Amurka mai ci na farko da ya zarci gandun dajin Amazon. Dan bikin abinda Fadar White House ta kira tarihin da zai bari kan yaƙi da sauyin yanayi. Inda ya kwatanta shi ta fuskar tattalin arziki tsakanin ƙasashe ta hanyar samar da tsabtataccen makamashi a duniya. Biden ya sauka a Manaus, babban birnin jihar Amazonas, inda dajin mafi girma na duniya yake. A ɗaya bangaren kuma biyu daga cikin waɗanda shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓa, mai gabatar da shirye-shiryen talabijin na Fox News Pete Hegseth don zama sakataren tsaro da kuma tsohon ɗan majalisa Matt Gaetz a matsayin babban lauya. Ta kaddama kan lalata ka iya yin barazana ga amincewar majalisar dattawa wajen tantance su yi aiki a majalisar ministocin Trump. Hegseth, mai shekaru 44, ya biya wata mata da ta zarge shi da yin lalata da ita a shekarar 2017 wasu kuɗaɗe da ba a bayyana adadinsu ba domin kauce barazana abin da yake kallo a matsayin ikirarin da ba shi da tushe balle makama. Kamar yadda lauyansa Tim Palotto ya shaida a kafar yaɗa labaran Amurka a ƙarshen mako. Gaetz, mai shekaru 42, ya yi murabus ba zato ba tsammani a makon da ya gabata daga majalisar wakilai ana dab da ƙarshen wa'adinsa na huɗu na shekaru biyu. Kwanaki kaɗan gabanin kwamitin ɗa'a na majalisar ya kusa kammala bincikensa kan ko ya yi lalata da wata matashiya mai shekaru 17 da kuma zargin yin mu'amala da miyagun ƙwayoyi ba bisa ka'ida ba.
To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da maimakin shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashin da ya tayani gabatar da shirin. sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawi da ya hada mana shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif ke muku fatan alheri sai anjima da hantsi idan Allah ya kai mu.